آية تأربئن بيو وصدها دعوكم وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين وانا موزي هديدي عند الله يتفعلات شواء اتوانا ماتا أبدا تتبعو تاو با الله وشيئ حناتا تبوتا الله شيشي كدشيني بوترا حناتا تكي to yau zamu ji karshen kissar yanda shi Annabi Sulaiman ya nuna mata mulki da sarauta kuma ya kira ta zuwa ga hanyar Allah har ma ka koma tun daga kala nakiru laha arsha na'am
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين
بيان شيطان الهدى هدى يا بدا بياني دنگني ده حالين اتوان نماتا ده ينا يند تكي تكي نبوتر ونبا الله با الله ربا مدى بوتر ونبا الله با بوتر بنزا ايكم بنزا كن غشي تازو Annabi Sulaiman yayi umarni ta zo an kawo ta ta zo fadar Annabi Sulaiman Allah ya ce qila laha dkhulis sarh falamma ra'athu hasibathu lujjatan wa kashafat an saqiha ashe kafin ta zo Annabi Sulaiman ya sa an yi masa gidan gilashi dogon bene na gilas sama da ƙasa an mulmule shi an subulbule shi in ka shafa shi kawai gilas ne kawai kana ciki kana gano na waje yana gano na ciki aljanu ya sa shedanu ya ce ku gina wani gida na tashi hankali aka yi babban bene na gilas ko ina sama da kasansa gilas gilas ne shine asar mumarradun min qawarir aka sa kuma ruwa mai tarin yawa yana gudana a karkashin gidan kamar teku idan ka zo kasan gidan kawai ruwa ne za ka ga yana gudu amma saman ruwan gilas ne aka shimfida tana zuwa da aka ce ta shigo na Annabi Isa ba sai ta nade zaninta ba ta nade mayafinta sai ta dage ta dauka ruwa za ta bi ta cikin ruwa ne ai sai aka ce ina ai ba ruwa bane ta kaki gani gilas ne aka shimfida akan ruwan sai inda in ta taka shi ba za ta nitse ba kuma ruwa ba zai jika ta ba amma kuma ga ruwan yana gudana
ba tana gadara da gadan mulki a can ba, to sai ta shiga ma za ta tarar da gadan nan da ta, to kafin ta shiga kuma sai ta nade, kamar yanzu kai ne fa ka zo wuciya ta nan gudun ruwa ne, kana ganin ruwa yana gudu ba sai ka nade gaba ka ba, daidai ta yi, sai da ta zo za ta shiga ta nade kafar aka ce a ina ai ba ruwa bane, ta kan gilas zaki gajiya. Tofa yayin da ta je wajen Annabi Sulaiman tana zuwa sai fara mata da'awa akan tauhidi cewa ki bauta Allah shi shi kadai, ki daina bautar wata halitta ta Allah, rana ko wata ko wani abu. Ya zarge ta, ya ce mata fada, yana cewa ya zaki zo kina bautar wani ba Allah ba, kina basarakiya, kina bautar rana min dunillah. Ta faɗi wata magana wanda Sulaiman bai ji daɗi ba, kawai sai faɗi yana sujada wa Allah. Mutane suka suma suka yi sujada. To ta ga Sulaiman ya yi sujada, wa ya yi sujada? Wa Allah. Ashe ba a rana ake bautawa ba, ba wani ake bautawa ba Allah ba, Allah shi kadai ake wa sujada. Shikenan Annabi Sulaiman ya daga kanshi yace kai tanki da wannan magana da ke faɗa, wata magana ce ta faɗa mai nauyi mara daɗi. Masu tafsiri suke cewa Allah ya mantar da ita abinda ta faɗa ma bata iya maimaitawa ba, da ya mata magana sai ta ce qalat, ta ce inni zalamtu nafsi, na zalunci kaina, wa aslamtu ma'a Sulaiman, kuma na miƙa wuya tare da Sulaiman, na miƙa wuya ga Allah rabbil alamin, ubangijin talikai. Fa aslamat wa hasuna islamuha, Annabi Bilqis ta musulunta a take, kuma musuluncin nata ya inganta, musulunci mai kyau. Wannan alaran ma da ya zo ya karanta mana ƙarshen kissan ne, Allah ya ce qila lahadkhuli sarha, sai aka ce da ita ki shiga as-sarha. As-sarhu ana nufin dogon bene, wato gini madaukaki shine as-sarhu, kamar yadda Allah yake faɗa a wata ayar, wa qala fir'aunu ya haman ibn li sarhan la'alli ablughu al-asbab. Babban gida ne gidan sarauta, ana ce da shi as-sar, kuma dogo, amma shi wannan gida ne na gilas gaba daya, ba wani ƙasa ko wani abu, gilas ne zalla. Kalmar as-sarhu a larabci yana iya zuwa da ma'anan wato cikin gida ko farfajiyar gida, sahnud dar ko sahatud dar, shi yasa ake cewa sarhatud dar bisad, sarhatud dar ma'ana farfajiyar gida. Annabi Sulaiman ya gina wannan gida ne da bulo na gilas, Allah bai iko bulo na gilas, ko ina in ka leƙa kawai zaka gano komai, ga ƙarfi kuma da yake da shi. Bayan ta zo yace da ita, wannan shine gadanki? Ta bada wannan amsa din, qalat ka annahu hu, sai kuma aka ce zuto ki zo ki shigo gidan mulki. Tana tafowa ta ga wannan gida, ga kyau, ga ado, ga kwalliya, ga tsawo, gashi an kashe kuɗi zinari kawariri, sannan ƙasan su kuma ga ruwa yana gudana. Abin ya buga hankalinta, tace to yaya za ta yi, yaya za ta yi ta shiga wannan gida a haka ga ruwa a gaban gida? ga ruwa a kasan gida ta nade kafarsa za ta shiga ka ce ina shine wa kashafat an sa kai hayi sai yayi korinta za ta shiga kamar mai tsallaka ruwa li Allah tabtalla bil ma'i aziyala thiyaba saboda kayanta kada ya jike da ruwa sai aka ce ina inna usrhum mumarradu min qawarir ai gida ne mai tsawo da aka lullube shi aka filasce shi mumarrad aka fente shi ko aka filasce shi shine mumarrad da gilashi gabaɗe gilas ne gida mumarrad daidai yake da mumallas min zujaj tas zaka ganshi ga haske ga kyalli ga tsawo da kayan alatu a ciki sumul sumul shine mumarrad shi yasa ake cewa gulamun amrad yaro mai haba subul subul din haba wanda ba gemu shine amrad bai da gemu abinda ake nufi gidan fes yake an sumul an filasce shi an fente shi da gaba ɗaya da gilashi kawarir din jam'i ne na karura karura shine zujaj gilashi kamar yadda kalmar karura a larabci ana iya ambatan mace da karura me yasa aka ce da mace karura aka ce li'anna alwalada yaqirru fi rahimiha saboda da yana zama ya rayu a cikin mahaifarta karura kaman wani gilas kaman wani kwalba wani abu da za a iya sa wani abu a ciki to ana ambatan mace da karura duka dan mu gane me ma'anar kawarir din ko dai ka ce kwano na gilashi ko kwalba duk ana ce da shi karura ko kawarir ki sa manzo Allah ya ce amin rifqan bil kawarir rifqan ku bi a hankali bil kawarir ana nufin mata ai malan da taga wannan gida ya dauki hankalinta kawai malan sai ta ce qalat rabbi inni zalamtu nafsi ya ubangiji na zalunci kaina da nayi tabautar wani ba kai ba yau ga annabinka yana bauta maka kuma ka bashi mulki ka bashi sarauta sama da tawa Allah na zalunci kaina ta gaba ta fada a gaban annabi Suleiman wa aslamtu ma'a Suleiman lillahi rabbil alamin kuma na miƙa wuya tare da Suleiman wato ina mai miƙa wuya ga rabbul alamin da ubangijin talikai to kun ji ƙarshen kissar nana Bilkisu da annabi Suleiman a cikin ayoyin da Allah ranma ya karanta mana na kissan nan gaba ɗaya wanda muka yi kwana uku muna yi akwai abubuwan da zamu iya fahimta a ciki a gurguje kamar haka na farko dai zamu gane a wannan kissa Allah ya ba waɗannan annabawa guda biyu annabi Dawud da Sulaimana ni'imomi masu tarin yawa Allah ya ba su annabta Allah ya ba su mulki Allah ya ba su ilimi mai amfani annabawa ne sarakuna ne malamai ne da wahala kaga annabin da ya hada wannan amma Allah ya ba su ga annabta ga ilimi ga sarauta kuma alhamdulillah da Allah ya musu wannan ni'iman sakayyar da za su yi ubangiji shine su gode wa Allah kisa suka ce wala Allah ya ce wala qad atina Dawud wa Sulaiman ilma wa qala alhamdulillah ashe idan Allah ya ba mutum mulki sai ya ce alhamdulillah ba ya je ta kida ko ta rawa ko ta faci ba alhamdulillah ake cewa wa qala alhamdulillah alladhi faddalana ala kathirin min ibadihi almu'minin da Allah ya baka mulki ya baka sarauta ya baka dama ka ci zabe to sai ka gode wa Allah ka nemi taimakon Allah ya baka ikon sauke nauyin da aka dora maka amma ba wai a maimakon godiyar Allah ai mai sakayya da kade-kade da raye-raye da zina da shan giya da party da barna ba wanda wasu suna ganin wannan shine burgewa ko shine wayewa ko shine ci gaba a ci baya ne Allah ya maka ni'ima ka canja ni'imarka ta dawo ni'ima azaba suka ce rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin Allah ka sanya mini annabi Sulaiman yace in gode wa ni'imarka da kai min da ni da iyayena yana nufin babansa annabi Dawuda ka azurta ni da aikata aikin da kai yadda da shi ya Allah ka shigar da ni cikin bayinka salihai duk wanda Allah ya bashi matsayi da daukaka abin da ya kamata yayi da yaga falala ta ubangiji da yaga wannan gado ya zo masa bayan ya nemi a kawo masa shi aka kawo masa shi a kiftawar ido yace hada min fadli rabbi liyabluwani a ashkuru am akfur wa man shakara fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim kaga ashe idan Allah ya mutun ni'ima sai ya gode wa Allah idan Allah ya baka kudi ka gode wa Allah in Allah ya baka lafiya ka gode wa Allah in Allah ya baka wata dama a rayuwa ka gode wa Allah Allah ya baka wadata wani yana cikin talauci wani yana cikin bukatar abin da zai ci kai kuma ka fi karfin abin da zaka ci wani yana neman abin da zai hawo kai kuma abin hawo ma ba ɗaya ba ba biyu ba kake da shi kana da su da yawa sai ka ce alhamdulillah ka gode wa Allah kada kai wa Allah butunci akan ni'imar da Ubangiji ya yi maka Allah yana kallon ka yau kana yawo a gari da kafarka wani kuma yana kwance a asibiti ko gadansa baya iya sauka wallahi kashi a jikinsa fitsari a jikinsa bayan gida a jikinsa wani baya iya ganewa azhar tayi wallahi sai an tashi shi an ce azhar tayi kai sallah bai san azhar tayi ba bai sallah asar ba bai san magriba kai wani fa baya iya bambancewa tsakanin dare da rana saboda bala'in da yake ciki kai ko Allah ya baka lafiya kana iya yawo ba inda baka zuwa amma baka iya cewa alhamdulillah kana da kafarka ka ruga da gudu daga nan sai ka je har Gombe ka dawo da gudu Allah ya baka lafiya wani kuma daga nan zuwa masallaci bai isa je ba sai da sanda da sandan ma sai an tokare shi amma kuma ba fin sa kai a wajen Allah ba haka kawai Allah ya ga dama ya baka ka gode wa Allah akan falalar da Allah ya maka a cikin wannan kissa da muka karanta za mu fahimci an koya mana muhimmancin yi wa Allah godiya a cikin wannan suratul naml abu na biyu annabi Sulaiman ya tsayar da daularsa gwamnatinsa akan imani da Allah da kuma ilimi mai amfani da kuma ƙarfi da adalci lalle daular lalle gwamnatin annabi Sulaiman akan tauhidi ta yin ga ilimi ga kuma amfani da power ta gwamnati amma a ƙarƙashin kulawar Allah da imani da Allah da ikhlasin ibada ga Allah shi shi kadai kamar yadda ai da mun shi annabi ne to tunda ya zama annabi kaga ai sune iyayen tauhidi gaba daya kuma yayi ta kira zuwa ga Allah shi shi kadai kuma yayi hani akan kiran wani ba Allah ba tabaraka wa ta'ala ku duba takarda zai rubuta wa matar da take basarakiya ne kafira amma da yazo sai yace innahu min sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim daga sulaiman ne kuma al'amarin ku sani da sunan Allah ne mai rahama mai jin kai babban sarki irin annabi sulaiman zai rubuta takarda sai ya kira Allah amma yau da yawa abun bakin ciki abin da ke damun mu wai hatta kai ga yanzu wasu daga cikin gwamnonin mu ko sanatocin mu na arewa ko ƴan majalisar mu wai mabiyansa suna iya cewa kun taba jin wani yana magana yace bismillah wallahi akwai wanda har ya gama mulkin sa bai yi bismillah ba saboda bai da alaka da ita kuma gabaɗaya musulmi ne suka zabe shi wai lalacewa ta kai ga yanzu wasu daga cikin gwamnonin mu na arewa fa har zuwa ake ana challenging din su a ce tunda wani yake gabatar da speech kun ji ya taba cewa insha Allah kuma wallahi bai taba faɗa ba kuma bai zai faɗa ba saboda da mun bata bakin sa irin waɗannan mutanen ba su ne shugabannin mutane. Ai, ko danna karye bakinku na faɗa wata ran. Mutum ya gama jawabinsa, duk speech ɗin da zai rubuta, da wanda za a rubuta mai, da wanda zai rubuta, da inda zai gabatar da magana, mutum yana matsayin gwamna guda, ka ji mabiya suna cewa ba a taɓa jin ya ce insha Allah ba, kuma ba a taɓa ji ya fara magana ya ce bismillah ba. Ba a taɓa ji ya yi wani abu da Allah ya ba da dama ya ce alhamdulillah ba, ba a taɓa ji ba. Waɗannan fa su ne shugabannin. Wa ya hana ku ce bismillah? Wa ya hana ku ce insha Allah? Wa la taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika gadan illa an yasha Allah. Wa qul asa an yahdiyani rabbi li aqraba min hadha rashada. To me a ciki? Me matsala yau in ka ce insha Allah? Wasu kuma wallahi inadi ne da taurin kai da rashin yadda ma da lamarin Ubangijin, kar ma a ji wani abu na musulunci a bakinsu. Amma in sun zo neman ƙura'a kuma za su nuna su musulmi ne. Ku gyara, ku gyara. Allah yana yi wa mutum albarka idan ya sa Allah a cikin sha'anin shi. Ko Allah ka kira baka ɗabbaka ba, ka fi wanda bai kira ba. Amma a ce bakinka an lissafa a shekarunka, ba a ji kana kiran Allah sai surutu. Mutum ya yi awa biyu yana surutu, ba zai ce insha Allah ba, ba zai ce alhamdulillah ba, ba zai ce bismillah ba. Wallahi malam sallama ba sa iya yi. Su tamu mutane su ce jama'a assalamu alaikum, ba za su iya ba, sai kaɗan daga cikinsu. Wani abu yana da ciwo ƙwarai da gaske. Idan mutum kafiri ne ka san ba ka tsammanin wannan, amma musulmi ɗan uwanka. Dole mu gaya muku, ko ku ji daɗi ko ba za ku ji daɗi ba, ko ku so ko ba za ku so ba, ƙauna ce ta sa muke gaya muku don ku yi albarka. Mulkin ku yi albarka, rayuwarku ta yi albarka. Duk wanda ya zo mulki ya cire Allah a ciki, to kuma Allah yana fita a ciki, kuma zai gama ba ka da wayan da ka isa ka mulki mutane ba Allah a ciki, kuma za ka taɓa albarka ba. Ga ilimi a mulki Annabi Sulaiman. Ana son mai mulki ya zama yana da ilimi, kai ya zama jahili. Tunda ba sharaɗi ba ne sai ya fi kowa ilimi, amma ya zama yana da ilimi, yana da fahimta, alƙali yana da ilimin abin da yake mulkan mutane a kai. Walaƙad atayna Dawuda wa Sulaimana ilma. Allah ya ce mun ba su ilimi. Wa waritha Sulaimanu Dawud. وقال يا ايها الناس علمنا منطق الطير علمنا منطق الطير واوتينا من كل شيء يا gaji baban shi a ilimi da annabta ya gaji shi kamar yadda muka bayani a tafsiri قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر كذا قال الذي عنده علم من الكتاب دي a cikin gwamnati Annabi Sulaiman ne mai ilimi wanda Allah ya bashi ilimi ya fada wasu malamai suka ce ana nufin Annabi Sulaiman din ne wa hushira li Sulaiman junuduhu min al-jinn wal-insi wat-tayr fahum yuzauna. Da inda yace irje ilaihim falanati annahum bijunudin la qibala lahum biha wa lanukhrijannahum minha adillatan wa hum safirun. Duka wadannan abubuwan da ilimi ake yi ba da jahilci ba. Kina ya kamata shugaba ya zama ba kasurgumin jahili aka zaba ba, ya zama mai ilimi wayayye, yana da ilimin addini, yana da na zamani. Ba dolo bane a addini, ba kuma gaja bane a duniya. Duk inda aka taɓa shi ya sani, ba wani wanda zai zo ya faɗi wani abu da sunan addini ya masa lauya bai gane ba, ko ya ɓatar da shi, ko ya halakar da shi, ko ya ɗora shi akan abu ba daidai ba. Haka kuma akan abin da ya shafi rayuwa ya waye, ba zuwa yake gwamnatin wasu ne suke juya masa, suke masa gwamnatin ba. Yana da basira, yana da ilimi, yana iya gane abubuwa, yana da experience. To irin wannan shugaba yafi bada amfani sosai ga al'ummar da yake shugabanta. Abu na uku, Annabi Sulaiman saƙonsa na farko a gwamnatinsa shine ya da imani a bayan ƙasa da tsarkake ƙasa da bautar wani ba Allah ba. Dalili akan haka shine wannan tsuntsun huda-huda da yazo ya bashi labarin wannan malikatu saba da ita da mutananta da suke bautawa wani ba Allah ba suna bautar rana, ai bai bata lokaci ba sai kawai ya rubuta mata littafi ko ya rubuta mata wasiƙa takarda yace ai maza-maza aje a aika mata katta rudi kanta kada mulkin ta ya dauki hankalinta, lalle ta musulunta tazo ta yiwa Allah aiki. Allah ta'alu alayya wa atuni muslimina. Abu na hudu, Annabi Sulaiman sarki ne, shugaba ne, wayayye, fadakakke, farkakke, kuma yana da masaniya akan halin da mabiyansa suke ciki a gwamnatinsa. Ya san me yake faruwa a ƙasarsa. Aibu ne shugaban ƙasa ko gwamna ya zama bai ma san me yake faruwa a inda yake mulka ba. Wannan aibu ne, wannan ci baya ne. Shi Annabi Sulaiman, inda masu mulki za a fassara musu a ba su blueprint na mulki Annabi Sulaiman, da sun samu karuwa. Shi mai mulki ne da komai na jama'a sa ya sani, karami da babba, saboda yana bibiya kuma ya san abin da ke faruwa yau da na gobe da wanda ya wuce da wanda yake nan da wanda baya nan, yana kuma bincike. Yanzu ku duba tsuntsu ne fa a cikin mabiyansa, za ku iya irga adadin mabiyansa, amma saboda tsabar shugaba ne mai bibiya, tsuntsu ne bai zo fadarsa ba sai da ya gane bai zo ba. Bayan yana cikin halittu, dubban halittu, Al-Qur'ani ya bamu labarin fadakar da wayewa da bibiya a cikin mulkin Annabi Sulaiman, da yace wa tafaqqada tayra. Ku duba Qur'ani sai yace wa tafaqqada. Me tafaqqada? Bibiyar abu ka neme shi. Faqala mali la ara al-hudhuda am kana min al-ghaibin. Yaya ban ga tsuntsun huda ba? Ko bai zo bane? Ashe yana bincikawa. Imam al-Qurtubi a tafsirin sa yace fi hadhihi al-aya dalilun ala tafaqqud al-imam ahwal ra'iyati. A cikin wannan aya akwai dalili karara da yake nuna cewa shugaba ya rinka bibiyar halin talakawansa, halin mabiyansa, wal muhafazatu alaihim, da kiyaye su da tsare su. Yace fanzur ila al-hudahuda ma'a sigharihi. Qurtubi rahimahullah yace duba tsuntsun hudahuda, duk da karamin tsuntsu ne, kaifa lam yakhfa ala Sulaiman haluhu, ta yanda halinsa bai buye ba ga Annabi Sulaiman. Fa kaifa bi izamil mulk, to ina ga manya-manyan abubuwa a cikin mulki? Ashe shugaba ya kamata yana bibiya, kawai a rinka ganin kana kaiwa ziyarar bazata, kawai wata ran a ganka a ma'aikata kaza ba tare da notice ba, wata ran a ganka a tasha, wata ran a ganka a kasuwa, wata ran a ganka a asibiti, wata ran a ganka a ma'aikatar kaza, a ma'aikatar kaza. Wallahi in ma baka yi haka ba sai Allah ya tambaye ka. Yanzu wani za ga tun da ya fara mulkin har ya gama ya sauka daga mulkinsa, ba lallai ya taɓa kaiwa ziyarar aiki wani wuri ba, bai zai yi ba, bai da wannan lokacin, kullum mitin kawai, kullum mitin. In ka ba da hanya ka je ka duba hanyar, ka sa a ɗauke ka ƙarfe ukun dare ba kowa, bindigogi a baya, bindigogi a gaba, dama da hagu, Allah ka je da mota a haska maka. Akwai gwamnan da wallahi ya burge ni aka nuna shi da guduma yake zuwa da ƙarfe da wani abu, da yake injiniya ne shi ma, kwalta ne, ya bayar biliyoyin kuɗi aka yi, yana bi haka yana sassarawa sai ya sa wani karfe ya buga ya buga sai ya ce soke soke kaga yayi amfani da ilimin sa kaga amfanin ka zabi shugaba mai ilimi idan aka zo hanyar sai ya sa a haska masa ya ga da tudu da gangare ko wani guri yayi rami ya duba kwatoci da hanyoyi da drainage drainage da aka yi ta yi hanyoyin ruwa duk yana bi har sauka yake yana dudubawa a Najeriya aka yi wannan akwai gwamnan da yake zuwa asibiti gado gado yake bi kuma in yazo ba zai gaya wa shugaban asibitin ba sai dai a ganshi kawai akwai wanda ya je makaranta yayi tsaron makara tsaron latti yayi ya tsare malamai ya tsare dalibai tabba washe gari kam ai tun azuba mai shara yazo ya fara shara saboda yayi kura harkar bibiyar aiki a gwamnati wani abu ne na larura sayyidina Umar yana yi da sauran shugabanni na musulunci duk suna yi duk wannan akwai shi a tsarin mulkin musulunci yanzu ko gona ne ka bada aiki inda zaka ta tura kuɗi baka zuwa kana duba aikin zaka sha mamaki to babban abin da yake damun shugabannin mu a yau rashin bibiyar aiki suna kukan ba su da lokaci sai suke ba wa abin da bai cancanta a ba shi priority ba su kuma sai su ba shi priority akwai abubuwa masu muhimmanci wani taro wani ganin baki wani wane ya zo kana son ganin wane ka je ka ga kasar ka ka zagaye gari yanzu har zuwa ake ayyaki a zubar da jini ai kashe-kashe a kashe ma talakawa wai sai ka ji mutum baya nan wai ya tafi yana Ingila wai na Faransa ko yana wata ƙasa an kashe maka mutane amma baya ma ƙasar gaba ɗaya ya tafi in an ci sa'a ya tura mataimakinsa in an ci sa'a kuma ya zo ya ma ba da haƙuri ma ya rarrashi mutane ma an yi wani bala'i ko ta gobara ko an yi wani haɗari mutane sun mutu ko wani abu sauransu wallahi ba zai yi ba saboda bai san tsarin mulki na kusa da shi kuma ba su ba shi shawara mai kyau ba duka waɗannan abubuwan akwai su a cikin mulkin Annabi Sulaiman kuma malamai duk sun yi rubutu sun faɗa daga masu mulkin mu akwai buƙatar su yi ilimi kuma akwai buƙatar su rinka sauraron malamai suna musu bayani ya ya kamata su gudanar da mulki to amma matsalar shi ne sun wayi gari an shiga tsakaninsu da malaman addini suna nesa-nesa da malaman addini suna ganin malaman addini ba su san me suke yi ba ko ba su da wayewa ko na abu wallahi duk wayewa tana cikin ilimin addini yaushe arne mai kashi a wandansa yaushe kafiri wanda bai san Allah ba shi ne zai baka tsarin da zaka mulki al'umma bayan Allah yanzu duk wani abin da nake faɗa gashi a littafi ne a rubuce Imam al-Qurtubi ne ya bayani shugaba ya kamata ya san halin da al'ummarsa da jama'arsa take ciki kuma ya zama yana bibiya amma ka ba da aiki baka san an yi ba ko ba a yi ba an cinye kuɗin ko ba a cinye ba ka ba da a je a yi sabuwar hanya an yi kwaskwari ma ka ce a yi sabuwar makaranta an je an tashi yara an ba su hutun sati uku wata biyu an je an yi kwaskwari ma kuma kai ka biya kuɗin sabon gini an yi kwaskwari ma kuma an ɗauki hoton kwaskwari mar an kai ma an ce gashi an gama ka kashe biliyoyin kuɗi baka je da kanka ka duba ka gani ba wani aikin ba a gama ba an ce yalla bai an gama an ɗauki hoto kawai sama-sama an nuna maka ka manta idan Allah ya zo tambaya fa ba wakilinka zai tambaya ba kai zai tambaya duk wanda aka naɗa shugaban al'umma wallahi sai an tambaye kowane mutum da sai an tambaye ka akan shi kuma in Allah ya zo rutsa ka fa ba cewa zai kaɗa ko wakilinka ba a'a kai zai tambaya dan ai kai ya bawa mulkin yanzu idan Allah ya zo tambayan gwamna ba ruwansa da chairman din local government idan Allah ya zo tambayan gwamna a kiyama ba zai tambayi dan majalisa ba zai tambayi sakataren gwamnati ba shi zai tambaya a matsayinsa na gwamna in Allah ya zo tambayan sarki ba ruwansa da hakimi ko da gaci ya rage gare ka ka matsanta musu sun yi aiki ko ba su yi ba da haka shugabanci yana da wahala kwarai 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 da gaske mutane romansa suke gani jin dadin suke gani amma suna manta wato matsalolin da ke cikin su da kuma damuwa da ke ciki dole ne shugaba ya zama yana bibiya ya ishe ku abin alfahari ku duba mulki Annabi Sulaiman tsuntsufa bai kyale shi ba zama aka yafa da yace ina wani ina tsuntsuwa ne saboda yana da wani assignment da ya bashi kuma wannan yana nuna ashe babban shugaba zai iya sa hatta dan karamin ma'aikaci ka bashi assignment yanzu duba shugabanci irin na Annabi Sulaiman amma ya ba wa tsuntsu aiki yana da manyan mutane a gindinsa ba me bai da shi bai da gwamna bai da sanata bai komai yana da shi amma duba dan karamin tsuntsu ya bashi aiki to kai ma haka a matsayinka na shugaba ko gwamna ko shugaban kasa wata ran aji ka dauko wani karamin ma'aikaci ka ce kai je kai min kaza a san cewa kana iya shiga lungu da sako kai ziyara wuri kaza kai ziyara sai ga mutane ma sun fi son ka sun fi kaunar ka shiga kana bibiyan halin da suke ciki Allah ya sa su gane Allah ya ba su ikon aiki da abin da ake gaya musu Annabi Sulaiman bayan kula da mabiya da yake yi to kuma yana mulki na adalci duk wanda yayi ba daidai ba yana ladabtar da shi sannan duk wanda ya takaita sai ya ja masa kunne cewa yaya ba kai ba wa yu'aqibu man yastahiqqu al-iqab duk wanda ya cancanci uquba Annabi Sulaiman sai ya mai uquba kuma yana karban uzuri at the same time ga tsuntsunan ya bashi uzuri ya karba yace law azibannahu azaban shadidan aw la ya'tini bi sulfani mubin to damun sifar shugaba na kwarai shine ku hakuri muna magana ne akan mulki daka dole sai mun fada da bayani saboda masu mulkin su ji da masu neman mulkin su ma su ji sifar shugaba na kwarai shine shugaban da yake iya daukan mataki duk shugaban da za a yi ba daidai ba bai da karfin da zai dau doka ya dau mataki to bai cancanta ya zama shugaba ba an yi wani shugaba aka ce an cuce shi sai ya ce Allah ya isa kawai sai kuka yi Allah ya isa wai shi mai tsoron Allah ne a na wanda wannan al'umma ne ai ba Allah ya isa yake ba ai hukunci yake musu kenan yana cikin shugaba ya zama hazimi mai power mai karfi mai murkushe mai barna in aka yi ta'adi ka ce a bari fa in ba a bari ba za ka dau mataki ka je ka tashi garin gaba daya akwai wani gari anan a arewa wasu mutane wasu tsirarin mutane a wani ƙauye suka addabi mutane da suke bin babban hanya hanya ce babba da ake zuwa Abuja yau fashi yau kidnapping da an tada rikicin addini sai su tsare hanya su ta kashe mutane mai fitowa daga can a kashe wanda zai tafi bai sani ba a kashe sai dai ka zo ka ga konannun motoci da gawawaki duk an yi a kasar nan a arewa duk mun sani kuma an san wurin wani gwamna Allah ya masa albarka a lokacin mulkin sa ya je garin yace a tara masa gaba ɗaya mutanen garin aka tara masa yace ina so in shaida muku ƙarar bindiga in naji a garin nan ƙara kawai naji ƙarar bindiga kunamar bindiga an harba ta ba wai ba a kama wani ko a kashe wani ba ba wai abin ka wuta a wata mota ko na ba ƙarar bindiga kawai in naji sai na ta daga nan gaba ɗaya duk zan baza ku zan watsa ku kowa ya san inda zashi kuma zan bude muku wuta mutum ɗaya kuka kashe mana a titin nan saboda babbar hanya ce wallahi tunda ya hawo mulkin sa ya faɗi wannan abun masu bibiya suna nan suna bibiya har yayi ya gama wallahi ba abin da aka yi ko talaka ne ya tashi da sai a ce a akwai matsala manyan suka ce wallahi ka ku jawo mana bala'i wanda mahaukaci ne zai zo ya mana kaza to dama haka ake son shugaba wani lokacin mabiya su ce da shi mahaukaci saboda in an yi ba daidai ba za ka zo kai haukar su ne a wajen su hauka amma gyara ne malam mutane suka samu maslaha amma da zarar an kura wani hostel cewa ana rikicin addini a wani gari to in ka biyo wannan gurin to gawanka ne kawai kowa a ɗarɗare yake wuce kuma sun zo sun kafa garin a babban hanya To a yanzu fa a Najeriya anan arewa akwai fadaidaikun garuruka fa akwai wuraren da mutanen garin kawai sun dauki mulki sun dauki iko a hannunsu babbar hanya wallahi da wani abu ya faru kuma an bata musu rai sai su tsare su ta kashe mutane in an rena shugaba ba abinda ba za a yi ba yanzu kaman nan ne ai wani kauye kawai wasu yan kauye su zo su dade hanya kawai aya kamata gwamnati ya je tashi kauyen gaba ɗayan sa kawai ya sa sojoji su tashi gurin a sa girede a rushe garin gaba daya to ai ba za su zo su talakar da mutane ba ku tashi ku tafi wani wuri ko ya danna su wani daji kafin mutun ya je sai ai awa uku da rabi kafin ya shiga gidansa tukunna a cire su daga kan babbar hanya yes akwai manya manyan hanyoyi a kasan nan wanda barazana ce na a rayuwar mutane baka da garanti ka wuce daga dare baka da garanti ka wuce da yamma baka da garanti ka wuce da safe ko da rana me yake jawo wannan raunin shugabanci idan shugaban yana da rauni kuma shi kowane shugaba da kuke gani wallahi mallam akwai wanda an rena su ba abinda ba za a yi ba tunda an rena ka amma in tsayayye ne kai an san kai tit for tat ne kan ana yi zaka dau mataki to zaka ji ana neman sulhu da kai sai kaji ana yalla bai amana afuwa wallahi wannan abu akan kuskure muka yi kace in kuka sake za ku sha mamaki su yi zage-zagen da za su yi kai shiru yayin da haƙƙi kuma ya zo ka ba wa masu haƙƙi haƙƙinsu in an cutar da wasu kuma ka ɗau mataki amma abubuwa na rashin mutunci da rashin kirki da ake a ƙasar nan na baƙin ciki da kuttu da damuwa wallahi bari lissafu ba amma duka wannan rena shugaban da yake mulkin ne ake rena shi to shi yasa ake so a samu lalle shugaba ya zama mai kuwwa inna khaira manissa ajarsal qawiyul amin ba sabaloto ba wanda baya iya ittihadul qararat baya iya taking decision baya iya daukar doka baya iya hukunci baya iya ba wannan ba shine shugaba ba gaskiya ba a san matsoraci ba a san mai sanyi mai kaza ana son hazimi tsayayye wanda duk lokacin da aka taba talakansa sai inda karfin sa ya kare bai bari ba ku rike wannan ke yasa ka duba Annabi Sulaiman duba wannan tsuntsun huda ne bai mai wasa ba yace ko ka kawo hujja ko in yi maka azaba ashe shugaba yana da yanci ya ladabtar da wanda yayi ba daidai ba yace ko in yanka ka har da yanka fa yace sai in sa maka wuta in sa maka wuka in yanke ka tilas ka shiga tukunya nagode shugaba kenan ku duba da yazo kan matan nan Bilkisu basaraki ya ce kaga wancan an gaya ma akan talaka ko to bari kaga kuma akan babban mutum wannan basaraki ya ce da tsuntsun huda ya bashi labarin ga irin yadda matan nan take buga mulki amma tana bauta wani ba Allah ba takarda ya tura mata in two sentence jumla biyu ne kawai inna ummi sulaimana wa inna bismillahir rahmanir rahim Allah ta'alu alayya wa tuni muslimina haza wasalam aka nade takarda yace kai mata takarda ce daga Sulaiman da sunan Allah mai girma mai jin kai ba ma wai daga sarki Sulaiman ba daga Sulaiman kar ku mana girman kai Allah ta'alu alayya ba kina jin ke mai mulki ne ko sarauta ba wa tuni muslimina da ke da jama'ar ki ku yi gayya ku zo wurina mallam wani abu sai mulki ba wai fa shi ya je ba ku zo waje na ku taho kuna masu mika wuya kun zama musulmi ana zuwa masa tace bari ta bashi kyauta ka dau hankalinsa yace falana'ti yanahum bi junudin la qibala lahum biha wa la nukhrijannahum minha adillatan wa hum saghirun haji shugaba mallam yace ni za a kawo kyauta a dauki hankali na a yaudare ni atumidunani bimalin yace fama atani Allahu khairu mimma atakum bal antum bihadiyatikum tafrahun yace kuma sai na zo mata da sojoji kaji kai falana'ti yanahum bijunudin rundunoni na fada na yaki bata isa ta yi da su ba kuma sai mun kore ta a wannan garin tana kaskantacciya da ita da mabiyanta gaba daya abba da Nana Bilkisu ta ji wannan tace kai ba zan iya da mutumin nan ba. Ai sai ta hada kayan ta tafi. Ba mulki take ji da shi ba, da tazo kuma sai yadda aka gwada mata mulkin. Aka ce kuma ki bi Allah, kuma ta bi Allah. Kawai tace ta zama musulma. Yanzu wannan Bilkisu insha Allah tana aljanna. To ya kaga mulki? Da ya kaga da ya lallaba. Ya kaga da an kawo mai abun duniya ya karba. Za a samu wannan nasarar. Duk wanda ya shirya yana neman kujera ko ta kansila ne ko ta ciyaman ko ta menene ya kamata baka zama tsayayye mai ra'ayi kuma mai tsayawa akan gaskiya kuma baka tsoron kowa. In dai akan gaskiya ne to wannan shine shugaban da yake dadewa yana cin moriyar mulki kuma ana jin dadin sa. Allah ya sa kuna ganewa. Annabi Sulaiman yayi duk abin da ya kamata yi kuma karamin soja ko karamin runduna a cikin gwamnatin sa wallahi ba a tauye mata hakinta la yamnahu sigaru min an yurda ala al-hakim al-kabir. Kuma malamai suka ce ba za a tauye wa karami hakin sa ba na freedom of speech, freedom of expression, freedom na kai magana. A gwamnatin Annabi Sulaiman akwai freedom of expression, freedom of speech, yancin zance, yancin bayyana ra'ayi. A ina za mu tsinci wannan lokacin da ya ce wa tsuntsun nan ya yi bayani? Ka duba hatta tsuntsu ya ba shi dama ya yi bayani. Kenan hattalaka idan an masa ba daidai ba a saurare shi ya yi bayani. Ya faɗi me yake so, me ya baya so, me aka masa. Idan an yi wata barna a saurara a ji me za su faɗa, a rinka bibiya don za a iya samun hujja da dalili. Abu na bakwai, lallai Allah cikin hikimarsa ya kaddara rayuwar ɗan adam dole ne a samu mai mulki kuma dole a samu talaka. Kenan dole ne mu gane dole wani ya mulke mu. Dole kuma mu zama muna ƙarƙashin wani. Al'umma ba sa zaman lafiya ba tare da mai mulki da zai mulke su ba. Mai mulkin da zai tabbatar da gaskiya ya kuma kori ƙarya. Jama'a, duk wanda za su zo su yi da'awar raba ku da masu mulkinku da wanda suke shugabantanku, ko su zuga ku yaƙe su ko ku yi faɗa da su, wallahi ba mutanen Allah ba ne. A ƙa'ida ta musulunci ba za a taɓa rayuwa babu shugaba ba. Wannan shugaban kuma ba sharaɗi ba ne ya zama ma musulmi. Ko wanda ba musulmi ba ne ya zama shugabanka, to za ka yi masa ɗa'a a kan wannan kujera ta shugabancin da yake yi na gaba ɗaya. A lokacin ba yana sallah ko baya sallah za ka duba ba. A za ka duba cewa shi jagoranka ne. Akwai amfanin da zai baka, akwai amfanin da zai bawa 'yan uwanka, da zai bawa ƙasa gaba ɗaya. Idan ƙasa ta zauna babu shugaba, ko kuma akwai shugaban an rena shi, ko kuma akwai jami'an tsaro an rena su, to wallahi ƙasa ba za ta zauna lafiya ba. Yanzu kaga abin da ake na kaifar maki wa jami'an tsaro a kashe. Wai mutum yazo yana maganin su baka da hankali, baka da wayo, baka da sani ya kamata, baka san addini ba. Ba yanda za a yi mutumin mai addini mai tsoron Allah da yayi karatu yayi ilimi, wai an kaifar maki wa jami'an tsaransa an kakkashe su, wai yana murna yana tafi, kai naji dadi, kai maganin su. A baka da ilimi, baka da wayewa, dole ne kai. Kun san illar? Lokacin da aka yabi masu barna a kan barnarsu, suka fara kaifar maki wa jami'an tsaronku, ku sani ba jami'an tsaron suke heading to ba, ku suke zuwa. Yanzu ai mun zauna a nan ne, mun tsaya da motocinmu da baburanmu da komai da komai namu, ba wanda ya isa ya taɓa mu, saboda an san akwai gwamnati. An san akwai jami'an tsaron da duk wanda yayi rashin gaskiya ya cuci wani za a dau mataki a kansa. Shi yasa mabarnaci ya buye baya iya yin barna sai a boyayi. amma yayin da aka zo gaba ɗaya aka watsa jami'an tsaron aka kakkashe su aka halaka su aka watsa su ya zama gari ba jami'an tsaro ƙasa ba jami'an tsaro akwai wani mai mota da yake fita yawo da motarsa akwai wani mai kuɗi da yake ya fito da kuɗin sa akwai wani mai wadata da yake nuna wallahi ba kaisa ba to ai jami'an tsaron da za su kafa dokar su dauki mataki akan mara gaskiya kun kashe su dan haka waɗanda suke ta'addanci wajen kashe-kashen jami'an tsaron nan ba jami'an tsaron suke nufi directly ba a'a kasar suke nufi gaba ɗaya su wargaje ta su kwace ta su rike ta a hannu sai yanda suke da ku kuma duk inda shugaba yake shugaban ƙasa yake ko gwamna ko me bai isa ya mulki ƙasa ba jami'an tsaro ba bai isa ba waɗannan jami'an tsaron su ne wing ɗinsa su ne fuka-fukan shi yo ai gwamna zai fito ya faɗa ya zage-zage ne ya ce za mu ɗau mataki ai ba shi zai je ya ɗau matakin ba ai turawa zai ya ɗau matakin to yayin da aka je aka bar aka kawo wani tsari da ya rugurguje duk waɗannan da suke kula da zaman lafiyar ƙasa to ya ƙasa za ta zauna lafiya da haka ya ku ƴan uwana musulmi wannan tunani na goyen bayan kashe ɗan sanda ko kashe soja ko kashe kwastam ko immigration ko kashe wani jami'in tsaro ko zuwa a je a buɗe musu wuta wai mutane wai suna murna suna jin daɗi wallahi wannan bala'i ne ba ƙaramin bala'i ba kuma zai iya kawo dalilin rugurgujewar ƙasarmu gabaki ɗaya ina so in shaida muku babu wata ƙasa a duniya face tana tutiya ne da jami'an tsaronta da sojojinta da 'yan sandanta kada jahilai ku bari a ja ku akan jahilci da ɓata a ɗora ku akan son zuciya in ka bari jami'an tsaronka da suke kawo tsaro ko suna daidai ko ba sa daidai na yadda ni ba cewa ne ba sa kuskure ba wallahi suna kuskure suna zalunci suna cuta suna yin abubuwan Allah isa amma duk da haka muna da buƙatar su in babu su din baka isa ka kwanta a gidanka kai bacci har da munshari ba in babu barayi za su iya zuwa su bi layin unguwa tun daga gidan farkon layi sai sun kai ƙarshe da bindigogi suna harbi su kashe na kashewa su ɗebi dukiyar da za su ɗiba saboda ai ba wanda zai zo kama su idan kuka bari hanyoyinku suka lalace an je an harbe waɗancan an kashe waɗancan kuna murna ai an gama da su ai an kashe su to wa zai tsare muku hanyar a'a 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 wannan mummunan tunani ne ba tunani ne na daidai ba da haka kun ga hatta annabi Suleiman ai annabi ne ko in ya ga dama ba zai iya daga hannu yayi addu'a ya ce Allah kawo mala'iku ba amma ya ce wa nana Bilqisu zan tura miki mala'iku cewa ya falanati yanahum bijunud me junud jam'i ne na jundi ɗan sanda soja wani jami'i runduna za mu zo musu da rundunoni na mutane da aljanu da waye da waye da waye ashe hatta annabin Allah yana buƙatar mutane a gwamnatinsa da za su taimake shi da haka ya kamata mutane su farka ko a zo zanga-zanga ko a zo wani abu na ƙasa a zo a ta ƙone-ƙone wai a je wai a ƙone police station to me ina ruwan police station a je gidan soja a ƙona ko a je ofishin wane ne a ƙona wallahi ba duk abin da za ku yi kar ku yadda ku ƙona police station ko ku ƙona gwajin jami'an tsaronku sai dai ku kai musu ruwan sanyi su sha ku taimake su ku ƙarfafe su da haka wannan tunani ne wanda yake ba daidai ba na gaya muku wannan ƙa'ida ne a musulunci gashi a rubuce a gabana malamai suka faɗa cikin littafin tafsiri anna hikmatallahi qad iqtadat an tata'alafa al'umamu min hakimina wa mahkumina al'ummomi suna haɗuwa ne dole a samu masu mulki da wanda ke mulkan masu da wanda ke ake mulka dole ne wannan suka ce kuma wa anna kulla fariqin lahu huququn wa alayhi wajibat kowane bangare akwai hakoki akansa da wajibabbin abubuwa suka ce wa anna al'umama la tasluhu biduni hakim yahkumuha wa yar'a shu'unaha al'umma ba za ta taba zama lafiya ba ba ta da shugaba da zai shugabance ta yi kula da sha'aninta duk lalacewar shugabannin nan duk zagin su da za a yi duk barnar da suke yi duk rashin gaskiyar da ake gani suna yi wallahi gwanda akwai su akan babu su wani dan uwa yana ga mu yana cewa a Lagos yake lokacin da aka yi NSAS din nan wannan babban zanga-zanga da aka yi a Najeriya ta girgiza Najeriya yace aka yi ta kona gurin yan sanda aka yi ta kona motocin yan sanda aka yi ta kona motocin jami'an tsaro sai Lagos ta waye gari gabaki ɗayan ta tana hannun yan area boys ne da yan iska da yan wiwi su suke yawo da bindigogi da kwari da baka da makamai a hannunsu su ne kawai gwamnatin satar da aka yi da ta'addanci da fade da aka yi da kwace da aka yi ba zai lissafu ba a iya yan waɗannan kwanakin wallahi akwai wurin da zuwa suke suna kuka suna cewa dan Allah yan sanda ku dawo dan Allah sojoji ku dawo saboda garin ya wayi gari gaba ɗaya wato mutanen banza yan shaye-shaye barayi yan fashi yan ta'adda su suka kwace garin su suka karbi garin to duk lokacin da kuka yi wa jami'an tsaron ku ta'addanci kuka halakar da su ko kuka kashe su ko kuka tsoratar da su ko kuka ji dadi ana cutar da su in suka janye baya to kasar hannun wa za ta koma garin hannun wa za ta koma hannun barayin garin ku hannun yan fashin garin ku hannun azzaluman garin ku akwai wanda bai da tsoron Allah da zai iya daukan bindiga har ba mutum 100 a rana daya saboda ba wata gwamnatin za ta tsere shi haka wannan babbar magana ce mai muhimmanci wanda ƴan Najeriya ya kamata ku zama wayayyu yanzu ku duba Niger jin mulki aka zo aka yi a Niger amma ƴan kasan gabaɗe suka haɗin kai suka ba wa sojojin su goyen baya ba kasar ta zauna ba daidai gurgudo lafiya inda sun kware musu baya fa da wani abu ne yake faruwa kar ku manta ba mu ce suna ba sa laifi ba suna laifi mu ma muna laifi su ma suna laifi kasar tana cike da laifi amma da babu gwara ba dadi tsarin musulunci bai yadda mu rayu ba shugabanci ba bai yi ba ko tasha ce yanzu in aka je tasha in babu shugaban tasha kwa je ku ga barna da zai su fa kansu barayin a kansu ba tsakanin su akwai shugaban barayi ba ko babu wallahi idan aka maka sata ta shanu ko aka maka sata kaza sai aje ka je gungu kaza sai a ce a wane ne shugaban su ko yanki da nafas nan da suke yi ko ƴan waye da suke wallahi duk suna shugabanni ba wani mutumin da yake da na banza da na kirki da yake rayuwa bai da shugaba kai kawai kana zaune a gari sai ka yadda a zo a saka a tsarin da zaka rayu baka da jagora baka da wani wanda zai tsawatar wa mutumin banza kana tafi wai saboda kana cikin wahala a kasarka o la yasluhu an-nasu fawda la sarata lahum wa la sarata lahum idha juhaluhum sadu haka malamai suka fada da haka koyaya sai an samu shugaba sai an samu jagora sai an samu wanda zai taimaki mutane shine za a zauna lafiya Allah muke roƙo ya bamu lafiya da zaman lafiya a ƙasar mu Allah ya kare mu daga dukkan fitina kuma ya zauna da mu lafiya Allah ubangiji ya sa alheri ya shugabance mu halin da ake ciki a wannan ƙasa na matsi da kunci da talauci da fatara da hauhawar farashi da tsadan abubuwa Allah ka tagaita mana Allah ka bamu abin da zamu saya Allah ka bamu abin da zamu ci ka bamu abin da zamu sha wa bi hadal qadri kifaya wa subhanakallahu wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh